This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Dalo da Niya da kuma Nomad FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Asabar 5 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da shirin namu ke tafi da shi a kanin labarai.
A yau Asabar, kasar Iraki ta bukaci Turkiya da ta kwashe sojojinta daga Mosul a kasar. Shugaban Amurka Barack Obama ya jajanta al'ummar San Bernardino da ke California da aka kai mummunan harin ta'addanci. A ranar Juma'a, jihar Texas ta nan Amurka ta janye maganar harkokin wajen Amurka da ta kai karinsu da kuma sansani ko kuma masu kula da 'yan gudun hijira da za a tsugunar daga Syria.
Kanin labaran kenan, bayan labaran kuma za mu kawo muku rahotanni kan zaɓukan gwamna da ake gudanarwa yau a jihohin Kogi da Bayelsa, sai kuma dokar yiwa masu amfani da hanyoyin sadarwa na zumunci iyaka a Najeriya. Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da amsoshin tambayoyinku, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A yau Laraba, kasar Iraki ta Asabar, kasar Iraki ta bukaci Turkiya da ta kwashe sojojinta daga Mosul a kasar. Sun bayyana cewa jibge rundunar tasu babban cin zarafin 'yancinsu ne na zamanta a kasar da ke da ikon kanta. Sanarwar da ta fito daga ofishin Prime Minister Iraki ta tabbatar da cewa rundunar Turkiya dauke da tankokin yaki da manyan makamai ta shiga kasar ba tare da izinin gwamnatin kasar ba. Ita kuma Turkiya ta ce dakarun nata sun shiga Mosul bashika ne da don yin atisaye. Sojojin sun ratsa ta kan iyakar da ke da tazarar kilomita 30 daga birnin Mosul da yake hannun 'yan kungiyar ISIS. Kafar yada labaran Turkiya ta faɗi cewa sauke sojojin yana cikin yarjejeniyar maye gurbin rundunar musamman da a da su ne suke gabatar da horarwa ga sojin kasar. Amurka kuma ta ce jibge sojojin baya cikin yarjejeniyar yakar 'yan ISIS wanda ake ciki, sai dai wani shirin na daban na Iraki da Turkiya. Shugaban Amurka Barack Obama ya jajantawa al'ummar San Bernardino ta California a nan Amurka da aka kai mummunan harin ta'addancin da ya halaka wasu mutane wanda wasu mata da miji suka kai, abinda ya kira abinda ya fi ƙarfin a faɗa da baki. Ya jaddada cewa babban abinda ya fi mai da hankali a kai shi ne maganar tsaron rayuka da dukiyoyin Amurkawa. Hukumar tsaro ta leƙen asiri ta farin kaya, wato FBI, na nan suna bincike a kan lamarin na kisan gillar ta'addanci. Shugaba Obama ya jaddada cewa mu Amurkawa ne, muna da jarunta sannan muna da martabobinmu, saboda haka ba za mu bari a raza namu da ta'addanci ba. Harin dai wata mace ce 'yar asalin kasar Pakistan mai suna Tashfin Malik da mijinta Farooq ne suka kai. Gidan rediyon kungiyar 'yan ta'addar ISIS mai suna Al-Bayan ya yau Asabar ya sanar da cewa Farooq da Tashfin su magoya bayansu ne, sannan suna fatan Allah ya karɓi shahadarsu. A jiya Juma'a, jihar Texas ta nan Amurka sun janye karar hukumar harkokin wajen Amurka da kuma kwamitin tsugunar da 'yan gudun hijirar Syria a jihar. Babban lauyan jihar Ken Paxton ya ce sun gamsu da tabbacin da gwamnati ta basu na buɗe bayanan 'yan gudun hijirar gare su. Masana shari'a ba su yi mamakin wannan mataki na Texas ba, domin a cewarsu jihar ba su da hurumin faɗa a ji a maganar tsugunar da 'yan gudun hijira. Sannan kuma dama gwamnatin tarayya tana sanar da su duk abin da ake ciki a kan lamarin. Farfesa Michael Olivers na Jami'ar Houston ya faɗa wa muryar Amurka cewa gwamnatin tarayya ce kadai take da hurumin magana, ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya na iya tuntubar jihohi kan abin da ya shafe su, amma maganar yanke hukunci akan lamarin yana wurin su, saboda haka jihohi na da rawar da za su taka kalilan ne. Iyalai dai da aka fara tara su ne waɗanda ake sa ransu sauka a filin jirgin saman Dallas da ke nan Washington daga Syria, an dakatar da su a New York, sannan kuma da kurar shari'ar ta taso. Iyalan da suka iso ɗin sun haɗa da mata da miji da 'ya'yansu guda biyu da kakanninsu, wanda yanzu haka ake sa ran za su sauka a Dallas ɗin a ranar Litinin mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an da ke halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan ɗumamar yanayi da ake yi a birnin Paris ta ƙasar Faransa sun yarda da daftarin yarjejeniyar maganar sauyin yanayi, daftarin da aka shafa shekaru huɗu ana tattaunawar yadda za a yi. Tsarin yarjejeniyar na nufin magana game da matsalar tiririn da ke fitowa daga masana'antun gas da makamantansu da ke gurɓata yanayin sararin subhana. Masu kallon tafiyar al'amura na ganin cewa wannan abu akwai sauran rina a kaba, inda suke ganin wane ne zai ɗauki alhakin ɗaukar nauyin biyan sababbin dokokin na daftarin. Suna kuma ganin ya kamata a duba wannan kafin a kai ga samun matsaya a kan yarjejeniyar nan da Juma'a mai zuwa. Masana kimiyya dai tuni sun gargaɗi cewa matuƙar ba a ɗauki mataki game da ɗumamar yanayi ba, to kuwa jama'a su kuka da kansu game da yadda duniyar tasu za ta zame musu rana zafi nuwa kuna ta hanyar ambaliyar teku da kuma mahaukatan guguwa da kuma fari akan amfanin gona. A daidai lokacin da sojojin Amurka guda 400 suke horar da sojojin ƙasar Ukraine a yammacin ƙasar ta Ukraine, ita kuma cibiyar tsaron Amurka ta Pentagon sun kalubalanci tsohon gurɓataccen rahoton maganar makaman da ake ba wa mayakan Ukraine a gabashin ƙasar. Pentagon dai ta ce ta kashe fiye da dala Amurka miliyan 265 a taimakon tsaro ga Ukraine tun bayan ɓarkewar faɗan ƙasar. Sun ce taimakon Amurka da makamai da kuma kayan yaƙi da suka yi ya yi ma'ana sosai da game da yaƙin da ake yi. Kakakin Pentagon Navy Captain Jeff Davis ya sanar a wata takarda da ya rubuta a muryar Amurka cewa mun ba Ukraine ingantattun makamai da za mu iya yi tare da aiki a kan lokaci. Kwamandan da ke sa ido a harkokin horar da Amurkawa a Ukraine, Kanar Nick Dushit, ya faɗa wa muryar Amurka cewa lokacin da aka kai makaman baya cikin ƙasar, amma ya tabbatar da cewa sai da aka gwada makaman aka kuma tabbatar da ingancinsu kafin aka aika su ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Niger, Najeriya, inda za a gudanar da zaɓe, ko kuma ake can ake gudanar da zaɓen da a mazaɓo 91 da ke ƙananan hukumomi 19 na jihar da nufin kammala zaɓen gwamnan da ba a kammala ba kafin rasuwar ɗan takarar jam'iyyar APC Abubakar Audu. A jiya da safe ne kuma waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka ƙona ofishin hukumar zaɓen da ke ƙaramar hukumar Dankina mai rumfunan zaɓe 29. To sai dai kwamishinan zaɓe na jihar Niger Alhaji Usaini Halilu Fai ya bayyana cewa ƙona ofishin fa ba zai hana gudanar da zaɓe ba domin suna nan da kayan aikinsu daram. Ya kuma bayyana wa wakilinmu Mustapha Nasiru ba tsare matakan tsaro da suka ɗauka.
Da mu dai da jami'an tsaro, saboda lalle abin da ya faru ya girgiza da mu hukumar zaɓe da su ma jami'an tsaro, saboda haka duk matakai na inganta ko kuma ƙara yawan jami'an zaɓe a waɗannan wuraren an ƙara.
A ɗaya gefen kuma, wata kotu a Najeriya ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta na ta hana hukumar zaɓen kammala zaɓen na jihar Kogi. Dama dai ɗan takarar mataimakin marigayi Abubakar Audu Mr. James Falaki ne ya kalubalanci kammala zaɓen. Hajiya Amina Zakari, kwamishiniyar hukumar zaɓen Najeriya ce da ke aikin sanya ido a zaɓen na jihar Kogi, ga abin da take cewa akan wannan hukunci.
tunda kotu ta bada shari'ar ta za mu bi abin da ta ce.
Yanzu shi rikicin cikin gida da ya damu ita APC musamman akan dan takarar mataimaki ba zai hana ku dakatar da zaben ku ba ke?
A ba zai samu dakatar da zabe ba, tunda zabe an fara shi ne ran 21 kuma ba a karasa shi ba, saboda haka mu a shirye dole mu ci gaba da zaben nan mu kammala shi mu faɗi wanda ya ci.
A wani jawabi na musamman da gwamnan jihar Kogin Idris Wada yayi ta kafafen yada labarai na jihar, ya buƙaci al'ummar jihar Kogin da su kaucewa aikata duk wani abu da zai tayar da fitina a tsakanin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
To sai kuma jihar Bayelsa, inda nan ma ake gudanar da zaben gwamna, batun zaben da ake gani za a fafata sosai. Wakilin Lamido Abubakar na dauke da cigaban rahoton.
Wannan zaben na yau dai masu lura da al'amura da dama na kallon cewar akwai zafafar hamayya musamman tsakanin jam'iyyun APC da PDP, ganin cewar jihar Bayelsa jiha ce ta tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan, wanda kuma ke jam'iyyar PDP. Babu makawa sakamakon zaben zai auna tasirinsa a siyasance, hakan dai ya sa tsohon shugaban kasar ya tashi tsaye haikan a yanzu wajen kai goro da mari domin tabbatar da cewar jam'iyyarsa ta PDP ta lashe wannan zaben. Wasu dai da naji ta bakin su a rumfunonin zaben da na ziyarta a birnin na Yenaguwa ga abinda suke cewa.
I really don't see any challenge about security. The reason is because
wannan yana cewa ne za a yi wannan zabe lafiya ba tare da wani kalubalen tsaro ba, domin jami'an tsaro na kaiwa suna kawowa kuma mun shiryawa wannan zaben, ka gani a cikin layi, kuma ina kokarin kada kuri'a domin tabbatar da wanda zan zaba. Shi kuwa wannan yace,
for my own opinion, Bayelsa need change.
Yana cewa ne dai a ra'ayina Bayelsa na bukatar canji, musamman saboda wahalhalu da muke sha tsawon lokaci, ka gani nan a cikin layi, kuma ina jiran in kada kuri'a kamin komawa gida ga wani mazaunin jihar ta Bayelsa da nayi kitabis da shi a wata mazaba.
Sona Alhaji Usman Adamu Mansalawa, mazauni nan Angobansha, nan ne fulin unit ina inda nake jefa kuri'a.
Gashi yanzu kana cikin layi ko ka samu an tantance ka?
Eh, yes, an tantance ni, yanzu kawai jira nake kai lokaci in hawo layi domin jefa kuri'a ta.
To ya kaga zaben na gudana, ganin misali na fitowar jama'a da kuma ita wannan jiha ta Bayelsa din?
Eh, gaskiya mutane sun fito domin zaben nan, mutane sun dauke shi da muhimmanci sosai, don haka mutane sun fito sosai. Kuma abin da ya kara ma mutane ƙwarin gwiwa fitowa saboda yanayin tsaro da suke ganin cewa an samar ga wannan zaben. Shi yasa dukkanin mu kabuto domin mu ga cewa zaben nan mun yi shi kuma gida. Fatan mu dai shine Allah ya ba mu rufi.
Zuwa yanzu dai ba san mu cito ba sai miya ta kare, musamman tsakanin gaggan yan takara guda biyu da aka nuna sun fifice a takarar ta gwamnan jiha ta Bayelsa, wato Timothy Silva na jam'iyyar APC wanda kuma tsohon gwamnan jihar ne, da kuma Musasir Yaki Dixon na jam'iyyar PDP wanda yanzu haka yana kan kujerar ta gwamna kuma yake son komawa. Rahotanni dai na nuna cewa zuwa wannan lokacin aiko da wannan rahoto ana jin karar harbin bindigogi sassa daban-daban na yanki Ejo dake jihar ta Bayelsa, wanda kuma aka nuna yayi sanadiyar rasa rayuka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yenaguwa a Najeriya.
Taho ma da labarin mu karkare da batun yi wa masu amfani da hanyoyin sada zumunci na zamani iyaka a Najeriya. Wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani.
Ban daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama Serap kenan a Najeriya, Abdulmumin Tokumbo, ke shaida min cewar dokar da Majalisar Dattawan Najeriya ke hankoran yi kan masu amfani da shafukan Facebook ta ci karo da tanaje-tanajen tsarin mulkin Najeriya, domin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi ƴancin faɗin albarkacin baki. Dokar da yadda majalisar ke hankoran yi a halin yanzu ta tanadi talar naira miliyan 4 ko kuma ɗaurin shekaru 2 a gidan jarun ga duk wanda ya yi ɓatanci akan wani ko wasu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Serap ta ce wannan doka zata takaita yancin masu amfani da kafafan Facebook da makamantansu. Tuni dai har kungiyar ta aike da takardar koki ga Mr. David Kaye, babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya kan kare yancin bayyana ra'ayi da kuma yancin faɗin albarkacin baki, inda suka buƙaci sa baki dada ta kuma sanar da Mr. Zaid Ra'ad Al-Hussein, babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya. Comrade IG Wala, kimanin mutane 15,000 ne ke bibiyar sa a Facebook.
Dan me sai an yi sabon doka? Ai akwai doka a kasar wanda mu kanmu nan yanzu zanga-zanga zamu yi, ba duk alanta ake ta bayyana nan ba, a mai da hankali akai ba, sai wani wasa da hankali za a fito. Duk dan majalisa ko sanata ko wane ne da ya tsaya shi zai wasa da yancin da talaka ke da shi, maza a fito a fitar da shi, kuma za mu tabbatar da haka ya faru.
Sanata Bala'i bin na Allah shine sanatan da ya kawo kudurin wannan doka a gaban majalisa. Na kuma tambaye shi, shin baya jin dokar ta ci karo da yancin faɗin albarkacin baki?
Don an ce ka faɗi albarkacin baki ka cinka sai ka bi hanya, kana yi ma mutane kadari, ka san an riga an faɗa ma mutane abubuwan da ba gaskiya ba akan dokan. To amma su kamar ƴan Facebook sun ga kamar cewa an yi ne don a ji zarin su, a'a.
Barista mai nasara Kogo Ibrahim, lauyan tsarin mulki ne.
Ban goyi baya a ce ai za a kafe kafofin musayar ayyuka na social forums ba. Taki na 38 na tsarin mulki ya ba da dama cewa kana iya ka wawwatsa abubuwan da ya shafi tunaninka ko kuma addininka, dole duk dokokin da za a yi ta al'akari da ƴanci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 10:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Dan Allah ku yi min ƙarin haske kan yadda ake zaɓen minista. Shin cancanta ake bi ko wahalar da mutum ya yi wurin zaɓen shugaban ƙasa? Mai tambaya Abdullahi Muhammad Mayyama. Sai kuma amsar tambayoyin masu sauraron mu da dama, waɗanda ke son tarihin abokiyar aikinmu Malama Jamila Fage. To bari mu fara da ansar tambaya kan sharuɗan zaɓar minista. Idan mai tambayar Abdullahi Muhammad Mayyama na saurare, to ga wani lauya kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya mai suna Barista Musa Suba daga garin Kaduna zai baka ansa.
To abinda nake so in tabbatar wa da Malam Abdullahi Muhammad Mayyama shine shi zaɓe na minista wanda tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa dama ya zaɓa, ana yin shi ne bisa cancanta. Kuma cancantan nan ita ce dole ne mutum ya kasance ya mallaki daidai abin da ƙa'idan tsarin mulki ya shimfiɗa na wanda zai fito takarar majalisar tarayya. Ana maganan nan ɗan majalisar tarayya na wakilai ko kuma sanata da sauransu, dole ne dai ya kasance ka samu wannan cancanta na tsayawa takarar shiga kujerar majalisar tarayya kafin a baka minista. Kaga kenan ba za a ɗauko ɗan shekara 29 a bashi minista ba a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya, saboda tsarin mulkin ya riga ya shimfiɗa shekara 30 ne ake buƙata ga wanda zai takarar kujerar majalisar wakilai, kuma 35 wanda zai takarar kujerar majalisar dattawa. Saboda haka ashe kaga dole ana bin cancanta ne, kuma a cancanta nan ai ko waɗanda sun cancanta din kuma sun wahala da jam'iyya. Saboda haka idan mutum ya ga an ba irin wayannan, kada ya rika tunanin cewa a'a wahala da jam'iyyar yasa aka ba su. Idan mutum koda ya wahala da jam'iyya, idan bai cancanta ba karkashin tsarin mulkin Najeriya, ba zai samu daman a bashi wannan minista ba. Amma na ɗan minista wannan hurumi ne na shugaban ƙasa, shi zai zaɓo daidai ƙa'idar da tsarin mulki ya shimfiɗa, tunda tsarin mulki ya shimfiɗa cewa sai ka cancanci zama ɗan majalisar tarayya, sannan za a iya naɗa ka minista. Saboda haka ashe kaga cancanta ta zo, sannan cancanta kuma in an duba ta din sai a ga kuma cikin wanda suka cancanta ma wane ne za a iya mishi sakamakon cewa ya wahala da jam'iyya tunda tare ne wanda ya wahala da jam'iyya shi yafi kowa sanin menene jam'iyya ta sa a gaba da kuma ya za a yi ta taimaki jama'a menene manufofinta menene aka yada ma jama'a bisa ga wani turba aka yi wannan zabe to duk wannan idan ka duba zaka ga cewa cancanta da kuma tafiya da ka'idoji da manufofin jam'iyya shi zai sa a dauki wannan mukami na minista a ba mutum a gundun tsarin mulkin tarayyar Najeriya.
Sai kuma kashi na daya na amsar masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin abokiyar aikin mu malama Jamila Fage. Idan masu tambayar da sauran masu niyyar yi na saurare to an dace ga malama Jamila Fage da kanta za ta baku ansa.
To malam Ibrahim na ji dadi da ka bani wannan damar da zan samu dan bada amsa game da tambayoyin da ake ta aikowa to ni dai sunana Jamila Kabiru Fage kuma an haife ni a Nigeria. Amma tashin nan ne tun ina karama a muka zo nan kuma gaskiya Hausan kan sai mutun ya dage alhamdulillahi dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake jin dadin cewa iyayen mu sun tashi tsaye akan mu mun koya kuma mun iya domin kan yanzu ba abin da nake farin ciki akai sai yadda zan iya ganawa da kakanni na da ƴan uwana da mutanen ma da kawai yaran ne ma yake hada mu.
To abin da yake ba da mutane mamaki shine ya aka yi idan kina turanci sai a dauka baturi ya ce ke turanci idan kina Hausa kuma sai a ce ah ya wannan baturiyar ta iya Hausa sosai ya aka yi kika iya Hausa sosai
gaskiya idan ka san yanda dama yare yake dama lokacin da mutum ya fara shine zaka ga cewa harshen zai iya juyawa dandana to duka tsakanin Hausan da turancin duk ina kuruciya muka fara to dan haka in mun canja harshen duk da dai zaka ga cewa lokacin kalmomin suna kakarwa ba kamar yanda idan mutum yana turanci bane ba to zaka ga cewa da indai maganar karya harshen ne zan iya karya shi na Hausa zan iya karya shi na turanci saboda tun ina kuruciya na fara yaran dukan su biyu.
To wace ce Jamila Kabiru Fage ta bangaren iyali ta bangaren shekaru ta bangaren inda kika yi zama ta bangaren duk da abin da ya shafe ki?
To ni dai kam na tashi gaba ki ɗaya karatuna a nan na gama secondary school ko kuma in ce makaranta gaba da primary a nan sannan na shiga university yanzu haka dai ni ɗaya daga cikin 'ya'ya bakwai ne babanmu ya yi aiki a muryar Amurka a Alhaji Kabiru Fage ni ce ta biyan shi ina da babbar yaya sannan kuma ina da ƙanni biyar da suka biyo baya mu hudu mata uku maza dukanmu tare muke dai da zama a nan ina da aure mai gida na mutumin Yobe ne sannan kuma ina da 'ya ɗaya wacce sunanta Amina. Shekaruna ban san me yasa mutane suke son su ji ba a tambayar mace
na ɗaya daga cikin abubuwan da ake tambaya idan ana tambayar tarihin mutum
ko gaskiya kan to dai alhamdulillahi dai na ji daɗi yanzu na haura wannan 20 ɗin na ɗan kai farko-farkon shekar 30 don haka ɗaya daga cikin abin da nake sha'awa sosai a kai da ya sa ni ma na zo nan sashen Hausa domin shirin yau da gobe ne saboda yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da yake tasiri ga matasa kuma yake tattauna ƙalubalen da ke damun su da ya shafe su.
Kin ce yake ɗaya ko?
Eh.
Oke gata nan ma to ina sunanki?
Amina Claire.
Amina wa?
Amina Claire.
Ya sunanki?
Amina.
Will you like to greet our listeners? Okay, what do you tell them?
Hi.
To masu saurare ko kuma su tambaya ga dai Amina ta gaishe ku. To Amina mun gode. Shin baya ga ita kina sha'awar samun ƙarin yaya koko ke tsarin dan kike bi na iyali kalilan?
Wani irin tsari malam ka almasi ka san harkar zaman kasar waje ba kamar a gida ba. Gwagwarmar yara da wahala in Allah ya bamu waye zai ki yara ai alheri ne.
Masu sauraron mu Hajja Jamila za su san shin ganin mahaifinki Alhaji Kabiru Fage na ɗaya daga cikin shahararrun masu yaɗa labaran Hausa a matakin ƙasa da ƙasa ya yi tasiri a koyar Hausa da kika yi?
Kwarai da gaske Malam Ibrahim gaskiya ya yi ƙoƙari sosai da ka san an ce da ma iyaye su ne makarantar farko. Duk da cewa ba ma gida kuma muna ƙanana sosai ya zo nan ɗaya daga cikin abin da ya dage da shi da mahaifiyarmu ma suka dage suka ga cewa sun yi shi ne ba yadda za a mu shiga gida mu ce za mu yi turanci kuma mun ba su amsa da turanci to za su yi kamar ba su ji ka bane ba duk da dai da akwai lokacin da ka san kuruciya da ba mu iya medawa da Hausa amma sai Allah ya taimake mu muna ji sun yi wannan kokarin sai kuma yayi wata hikima da cewa bayan mun gama primary school kenan sai ya ce bari to yanzu dai yayi hakuri ya aika mu Nigeria domin mu dan zauna mu dan hadu da sauran ƴan uwan mu mu zauna mu samu rukun kaka sannan kuma Hausa ta mu ta ƙara karfafa addini da al'adar su shige mu domin cewa yaga idan muka girma in har ba mu samu wannan damar ba zai mana wahala nan gaba to gaskiya na daga cikin a wannan lokacin ba mu san hikima bane ba amma gaskiya muna godiya ya ba mu wannan damar cikin shekaru biyu alhamdulillah da muka koma shine na samu mani da madani da babbar yayata muka samu muka je makarantar kwana to gaskiya a wannan lokaci ne zan ce maka Hausa ta dawo har muka iya yin magana
yo to Hajiya Jamila ganin yadda ya shahara lokacin da yake yada labari a nan sashin Hausa da wasu abubuwan Hausa da ya rinka yi kina sha'awar ki ma ki zama shahararriya a wannan fanni ko ko
gaskiya magana shahara ka san kamar yanzu abinda ake kira ya shahara kan gaskiya saboda ya fito daga tun daga NTA tun daga jarida rubutun jarida kuma asalin shi malami ne to kowane irin abinda yake zaka ga cewa na koyarwa ne amma ɗaya daga cikin abinda baba mu ya taba ga mana wanda har yanzu bazan taba mantawa ba shine cewa ba abin da yafi ilimin ya mace dadi a duniya dan haka shi kawai duk abin da zai yi dan bazan taba manta ba ina yar shekara kamar 7 ko 8 haka da kwani shiri da yake yi na ilimin ya mace kuma yana rubuce game da haka to in ana magana da ku lokacin muka ce mishi ma to yanzu gashi mutane sun fara damun su cewa ya kamata mu yi aure amma su yanzu suna cin suna tsarin turanci ba wanda zai aure mu sai ce to ai amfanin shi wannan ilimin shine ya zama cewa samu takaddarsu ko ba su yi aiki da shi ba za su iya daga katifansu su aji domin wata rana ba wanda ya sani mutuwa zai iya faruwa kuma ita ma duniya za ta iya canzawa
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na tarihin Jamila Fage yanzu a madadin Barista Musa Suba da malama Jamila Fage waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
a yau Laraba kasar Iraki ta bukaci Turkiya da ta kwashe sojojinta daga Mosul a kasar sun bayyana cewa jibge rundunar tasu babban cin zarafin yancin su ne na zaman ta kasar da take da ikon kanta sanarwar da ta fito daga ofishin Prime Minister Iraki ta tabbatar da cewa rundunar Turkiya dauke da tankokin yaki da manyan makamai sun shiga kasar ba tare da izinin gwamnati ba Shugaban Amurka Barack Obama ya jajantawa al'ummar San Bernardino ta California a nan Amurka waɗanda aka kai wa mummunan harin ta'addanci da ya halaka mutane da dama wasu mata da miji ne mai suna Tashfin Malik da mijinta Farouk suka kai harin ya jaddada cewa babban abin da yafi mai da hankali akai shine maganar tsaron rayuka da dukiyar Amurkawa ya ƙara da cewa mu Amurkawa ne kuma muna da jarunta da kuma kiyaye martabobin mu saboda haka ba za mu bari a yi mana barazana da harin ta'addanci ba A jiya Juma'a jihar Texas ta nan Amurka suka janye karar da suka shigar na hukumar harkokin wajen Amurka da kwamitin tsugunar da 'yan gudun hijirar Syria a jihar. Babban lauyan jihar Ken Paxton ne ya ce sun gamsu da yadda gwamnatin tarayya ta ba su tabbacin cewa za su dinga ba su bayanan 'yan gudun hijirar. Masana shari'a ba su yi mamakin wannan hukunci ba domin sun ce jiha ba ta da ikon faɗa a ji sai gwamnatin tarayya. Farfesa Michael Olivers na jami'ar Houston shine ya bayyana a muryar Amurka haka.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can zuwa da yamma mu sake shigowa da shirinmu na ƙarshe. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labarai da kuma Caleb Getachew da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri sai kuma san zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.